Madalla masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban A shekarar 2017, Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana matsananciyar damuwa game da rahoton sayar da ‘yanci rani a matsayin bayi a ƙasar Libya. Sai dai shekaru fiye da shida an sake gano yadda wannan matsalar ta ƙararin caɓewa.
Larabi zai zo da mota sai zo da ce zai ɗauki ma'aikata. Wani kaje kai mai aiki biya ka, wani kuma ya zalunce ka. Kuma wani kuma ya ɗauke ka je kai kama ya je ya rufe kamar yayi kidnapping ɗinka. Ya ce sai an kawo kuɗi sannan za a zo a karɓe ka.
Za a baka nan sai wani Balarabi ya zo, ya zo ya duba ka, ya saye ka kwatankwacin girman ka. Haka za a yi maka kuɗi ya ɗauke ka ya kai can gonarsa ya je ya aje.
Ko kuma wani ke masa kuskure ya ce maka ɗan baƙar mace, ko wani ya ce maka kare, ko wani ya ce baƙin ɗan adam. Na yi da na sanin zuwa Libya sosai da sosai, na yi kuka na yi kuka.
To, ɗaruruwan 'yan Najeriya ne suka tsinci kansu a cikin yanayi na tsaka mai wuya a ƙasar ta Libya. Burinsu dai na samun rayuwa mai inganci. Yanzu ya zame musu tamkar mugun mafarki.
Mun bari rayuwar mu 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 sai mun yi wani isassan karatu ba. Ya za a yi mu kuma ba sauran kannan mu kuma su taso duka haka. Wannan ce take sa dole ne mai hubafa mu butan mu je mu fuskanci kowane irin kalubale ne domin mu zo mu inganta rayuwar kannan mu. Kasar su din da aka cire ya ta'azzara mu, ya kwazara mu, ya samu kabaro Najeriya. Gwara kai wannan rayuwar a ce a wajen neman ka kamu da a ce yiwa su ta kashe ka a gida.
A gaba kaɗan za a ji labarin waɗannan 'yan Najeriyan da suka ce sun yi gudun gara a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar.
Daga gari na farko a ƙasar Libya sakamakon ta'addancin da ake yi wa baƙar fata da cin zarafi da kashewa da siyarwa a gabanka ba ka da kwanciyar hankali, za ka yi wa Balarabe aiki ya baka kuɗinka daga baya biyu kai kwace kuɗin.
Kowanne na cikin damuwa suna bayar da labarin azaba da wulakanci da rayuwa cikin rashin tabbas.
Suna ganinka suna ci irin ce maka abet kala irin da sauransu hamar, kaleb, kare, jaki da sauransu kalmomi na ƙasƙanci za ki ji suna faɗa mana. Ko kuma kana kwanci a cikin gida inda kai rentin kake biyan haya, ma'aikata za su zo su kama ka su je su kai ka cikin gida su kulle ko kuma cikin wata kwantena. Farko cikin kwantena za a fara ta taro, akalla cikin wannan kwantena za ku iya samun kwana biyu kwana uku. Wallahi da wahala a saka mutane cikin kwantena baki. In dai mutum ya kai 50, wallahi tallahi 20 sai sun mutu a ciki.
To, muryar Amurka ta yi nasarar tattaunawa da wasunsu, amma saboda wasu dalilai na tsaro sun nemi a saka sunayensu.
To, a zahirin gaskiya wannan ƙasa ta Libya muna fuskantar ƙalubale kala-kala, kama daga cin mutunci, cin zarafi, nuna wa ɗan adam shi ba kowa bane ba, yana ɗaya daga cikin wanda muke fuskanta. Zahi ga wasu an kama su an je an kulle su, sai mutum ya yi sabin ɗin kansa, sabin ɗin kai daga irin 5,000 ɗin nan, 6,000, 10,000. Zaki ga ana magana mutum ya sabin ɗin kanshi. In an ce 1,000 nan a yanzu in kin canza ta a kuɗin Najeriya, 1,000 ta kai darajar naira 200,000 aƙalla da 20. In mutum bai da wannan kuɗin da zai sabin ɗin kanshi 4,000-5,000, za a baka nan sai wani Balarabe ya zo, ya zo ya duba ka, ya saye ka kwatankwacin girman ka. Haka za a yi maka kuɗi ya ɗauke ka ya kai can gonarsa ya je ya aje. Haka za ka yi ta mishi aiki shekara ɗaya ko shekara biyu, sannan ka biya shi wannan kuɗi sannan ya ƴanta ka. ƴanta wanda zai maka kuma ba wai zai barka ka tafi inda kake so bane ba, a'a sannan ne zai fara biyan ka. In ya kamata a ce a bus stop mu har ta je ɗauko mutum zai iya biyan shi, dinar 1000 to kai sai ya ringa baka 500 abinda suke tsakaninka da shi kawai abinci a haka zakai ta rayuwa a ƙarshe mutum sai dai in Allah ya taimake shi lokacin da aka yanta shi irin ya shigo cikin gari din nan daga nan ya samu ya gudu amma in dai ka shiga cikin gonan nan no way to escape ba wata hanya da zaka iya guduwa sakamakon gonakan su ba irin gonakan mu bane ba na Najeriya gonakai ne zaka ga an je an yi kancan kan tudun Sahara sannan suna da matakan tsaro duk inda zaka gitta a cikin gonar su wallahi suna kallon ka
dole ke da an kama a Libya nan to wallahi sai an bada kudi a kallon kasar babu kudin Najeriya yana kaiwa 1800 haka ake bayarwa a nan Libya kenan kin ga kaman da aka yi wannan kuma sai suka sai gidajen su sannan wallahi aka tura aka aka sallame su don mu a nan inda muke aiki wallahi da aka ba mutane to wayan mutane biyar aka mutu babu wanda ya fito sai da kudi aka bada sannan aka fito da shi
ni ba wa'anda nake son a fara kawo madauki a duniya irin mata dan matan da suke a cikin wannan kasa wa'anda suke gidajen bashi da connection connection wa'anda aka sa gidaje aka rufe maza in sun samu kudi su zo su yi amfani da su su biya su kuma karkice wa'annan kudin za a ba su wannan kudin duk kudin da suka shigo hannun wa'annan larabawa wallahi ba sa fita suke ji an sai da mace miliyan 3 miliyan 4 miliyan 5 tana gama biyan wannan kudin karshe kuma ya dauke ki sai da ta ga wani karshe sai dai ta mutu a haka
sai dai abin da ya fi daga hankalinsa a yanzu shine rashin samun damar komawa Najeriya saboda matsaloli na cin hanci da rashawa da suka ci yayi katutu a ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar Libya
gaskiya akwai matsala embassy nan na Najeriya to wallahi yanzu harkar ciwa-ciwa da cin hanci ya riga ya shiga zakatan cikin wa'annan mutanen ma'aikatan embassy din nan in mutum ya ce zai kai sunansa wai dole sai ka bada bribes ka bada cin hanci wani suna biyan alibiyu alikoku sannan musamman ma wanda suke kamar shi ba haushe bai fiye daukan kudi ce zai dauka ya bayar ba kuma yanci din ma'aikatan Hausawa ne kin san abun aka ce zai kamar harkar cin hanci mutum ba zai fito ma direct ba yawanci zaki gani sauran other tribe mutanen mu na Najeriya haka kudancin Najeriya dai su suke bada wannan cin hancin wanda suke kananun ma'aikatan na embassy din masu wannan harkokin yawanci su da Hausawa ne
tani da Allah daga embassy siriyar lalata ta sakamakon akwai mutanen da suke su yan kudancin Najeriya ne yanda ake ba su muhimmanci ba kamar mu ba yan arewaci hasali ma akwai mutumin da ya kalle ni yake gaya min cewa abin da yasa suke kula da Hausawa ne saboda wasu ta'addanci ake turo su Lagos Square in fact yana so shi wannan mu dan ta'addan wannan fa wani embassy na Najeriya da cin hancin da ake yi wanda hankali ba zai dauka ba
indai da hali a taimaka a kaiwa mata dauki a cikin wannan kasa mata suna cikin tashin hankali mata suna cikin damuwa mata suna cikin ukuba da masifa ta rayuwar duniya haka zaki ga mata suna kuka suna a cikin gida kullu wallahi yadda kika san ana cinikin kaza ko akuya ko saniya a kasuwa haka ake cinikin dan adam a nan kasar
to shakka babu waɗannan yan Najeriyan na buƙatar daukar matakin gaggawa amma ko hukumomin Najeriya za su dauki mataki ko kuwa rayukan waɗannan matasan za su ci gaba da zama cikin kangin halin ni'a su
those who are arrested and in detention and those who are in dire need not for somebody who came here and has worked and has made his money and then he will tell you that he doesn't know how to go to Nigeria
amma ko mai zuwa za mu ji daga bakin mahukunta a ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar ta Libya kafin nan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.